Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Da farko, shirin noma tushen arziki yana yi wa daukacin masu sauraron mu barka da shigowar sabuwar shekara ta 2024. Allah ya sa mun shiga a sa'a, amin. A wannan shekara, shirin zai mai da hankali wajen ilmantar da manoma irin dabaru na noman zamani da sauran muhimman abubuwa da za su taimaka musu a ayyukansu. Yayin wata ziyara aiki da ya kawo birnin Washington DC da ke nan Amurka, gwamnan jihar Katsina Dukko Umar Radda ya bayyana irin tsarin da suke da shi domin inganta noman rani a jihar.
Kusan tsarin da muka fito da shi tun kafin mu hau bisa gwamnati shi ne na gani yadda za mu inganta harkar noman rani. Domin inganta harkar noman rani zai sa matasanmu su samu abin yi cikin shekarar ba tare da samun tsaiko ba. Kuma zai rage wannan matsalar zaman banza da ake, kuma zai rage matsalar tsaro. Wannan shine dalilin da ya sa muka yi haɗin gwiwa da ƙananan hukumomi na jihanmu na duk wata hadama ko ƙorama ko wani wuri da ake noman rani. Za mu ga yadda za mu haɓaka shi, mu ga yadda za mu taimaka wa manoman da famfo na ban ruwa da iri mai inganci da taki da maganin feshi. Shi manomi, ƙaramin manomi, in ka bashi wa'annan kayayyakin, abinda ya rage kawai za ka sha mamaki ga irin abinda ya faru. Lokacin da muna ciyamomi na ƙananan hukumomi, lokacin gwamnatin Maliganyi Alhaji Umar Musa Yar'Adua yana gwamna, a lokacin ya inganta mu muka yi irin wannan tsarin, kowa a wannan lokacin ya ga irin yadda manoma suka samu haɓakar tattalin arziki da ingantattun rayuwa da su da iyalansu.
Da kai maganar za ku yi kokari ku tallafa manoma musamman ƙanana, wani irin tsari kuka fito da shi domin ganin cewa wannan tallafin da kuka bayar ya kai ga waɗanda ake da buƙatar su samu wannan tallafi?
Alhamdulillah, yanzu yanayi ya canza a jihar Katsina. Kowa yana ci da halin shi. Abinda nake nufi da ci da halin shi shine duk mutumin da ke yin abu shi ke samun abu. Lokaci ya wuce wanda mutanen da ba su da harkar da ya shahi abun su rika hawan wannan gurbin suna cutar da al'umma. Domin tsarin da muka fito da shi, za mu fito da tsari hadda na kimiyya da fasaha na technology na ganin yadda za mu yi mutane ainihin manoma na zahiri su ne suke bayyana kuma su ne suke amfana. Shi ne dalilin da ya sa yanzu muka fito da tsari na malaman gona wanda kwanan nan za mu kaddamar da shi, wanda duk garin magaji zai samu malamin gona. Wannan malamin gona yana da statistics na mutanen da za a yi, because duk abin da ke cutar da mu rashin data ne, wato rashin bayanai cikakku na manoma. Yanzu maganar da muke yi da kai yau, muna nan muna ɗaukar bayanai na asibitocin da gare mu da suke da shi da wanda ba su da shi da abubuwan da ke karanci a cikinsu. Muna ɗaukar sahihan bayanai akan harkar ilimi, makarantu nawa gare mu, ɗalibai nawa gare mu, littafi nawa ke akwai, makarantu nawa ne, kujeru nawa ne. Yanzu haka kuma muna nan shi ma za mu kaddamar da tsari wanda za a zagaya jihar mu baki ɗaya, mu gano wa'annan mutane manoma na hakika me suke yi, meye girman gonakinsu, meye abubuwan da suke. Duk garin da ka je baka da buƙatar ka samu matsala, da an ce ka nuna manoma za an san su manya, an san matsakaita, an san ƙananan manoma. So abubuwan nan duddan ba abin tsarin ɗaukar bayanai da ya kamata a ɗauka, shi ne muke samun matsala. Amma in sha Allahu mun ɗauki hanyar, amma abinda za a lura da shi yanzu muka fara, kuma in sha Allahu za a ga canji ƙwarai da gaske akan yadda ake tafiyar da al'amura a jihar Katsina.
To jihar Katsina ita ce kusan take kan gaba a wajen noman auduga a Najeriya. Ban sani ba kowane irin tanadi kake ganin kunyo waɗannan manoma domin ganin sun ci gaba da rike wannan kambu a Najeriya.
Wato yau in ka je jihar Katsina, ba ma jihar Katsina ba, arewacin Najeriya baki ɗaya, an ja baya ƙware wajen noman auduga. Dalilin kuma ja baya ɗin saboda rashin ingantaccen iri, sannan kuma rashin ingantattuwar kasuwar da za su sayar da auduga su idan sun yi ta. su wa'annan abubuwan sun zama matsala kwarai da gaske. Dan haka a lokacin da muka zo muka yi kudirin aikin noma, muna kallon wasu abebai wa'anda ake noma wa'anda za mu ga suna da muhimmanci, muhimmancin kala biyu, muhimmancin karuwar arziki ga shi manomi, sannan manomanci muhimmanci wajen ganin kasuwar da wannan abun gare shi, sannan kuma da abin da kuma zai jawo ma jihar da su manoman da suke yin aiki. So dan haka kaga yanzu kaman maganar da muke yi, in ka kalli soya beans za ka ga wani nau'i na
waken suya, waken
suya wani nau'in abu ne wanda ake amfani da shi a gida da kasashen waje, yana iya jawo mu manoma tattalin arzikin kudade da za su shigo musu da kasashen waje.
Masu sauraro, anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ƙarashin tattaunawar. Yanzu a madadin gwamnan jihar Katsina, Dukko Umar Radda, kuma Julie Leaders Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Shi ne arziki, shi kama noma ya